Washington, D.C. Assalamu alaikum, masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Rana Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan cututtukan kyanda da hangum.
Tunda na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba, kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyar ta rasu, domin da kyandan ya zo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai.
Suna da matukar illa ga yara da ma manya, kuma tana da saukin dauka da saurin yaduwa, kuma har yanzu babban matsala ce a duniya baki daya. Shi yasa a yau zamu gayyato likita ya yi mana karin bayani akan waɗannan cututtuka.
Ku kanku masu sauraro, zamu ba ku dama domin ku yi kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa, wato plus 1 202 205 6 55. Yanzu bari mu fara da jin ansoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan kyanda da hangum, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Ta farko a yau ta fito daga wurin Yunusa Tankubani Mbaka, inda ya ce shirin yau da gobe da fatan za ku gayyato mana ƙwararren likita wanda zai mana bayani akan wannan cuta filla-filla, mu tashi lafiya.
Sai amsa ta gaba ta fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Salisu Mai Shinkafa Songs tare da Umar Gambaki, dukkansu inda suka ce salam yau da gobe. Hakika cutar kyanda da hangum cuta ce da ke yawan kama yara matasa, sai dai mu ce Allah ya kare mu, amin.
To sai kuma amsa daga wurin engineer Isa Sadam Allero daga jihar Kebbi, shi kuma ya ce mana hakika cutar kyanda da hangum cuta ce da ke yawan kama yara, Allah ya sa mu dace.
Sai daga Sani Baba Wuro na Fada Gombe, inda ya ce salam filin yau da gobe, cutar kyanda da hangum miyagun cututtuka ne masu lalata fatun jiki, Allah ya raba mu da su, amin.
To sai kuma Sa'idu Sabo Ayyo, shi kuma ya ce mana salam, abinda ake nufi da cutar kyanda cuta ce da ke kama mutane a lokacin zafi, amma ita kuma cutar hangu ban san yanayin wannan cuta ba, sai dai zan saurari masana harkar lafiya da za ku yi hira da su domin sanin yanayin ita cutar.
Sai Sani Mai Lange-lange Ya Wuri, inda ya ce a iya sani na dai ciwon kyanda na zuwa ne da kuraje, shi kuma ciwon hangun yana karkata da mummikiri.
To sai kuma amsar Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya, shi kuma ya ce salam filin yau da gobe, hakika cututtukan kyanda da hangum cututtuka da suka fi kama yara kanana ne kuma a lokutan zafi, Allah dai yayi mana tsari da wannan cuta, amin.
Sai daga Ibrahim Lara Gapta KKM daga jihar Jigawa, inda ya ce yau da gobe Allah ya mana maganin kowane irin cuta a duniya baki daya, nagode ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Fatima Abubakar Ayuba Mahangi, ita kuma ta ce ni dai kam na san kyanda domin yayi sanadiyar rashin kafar kanni a wurina, Allah ya mana tsari da ita.
To amin Fatima. Sai daga Adamu Muhammad Mai Nasara Nasarawa da Mansur Baba Wuro na Fada, inda suka ce munanan cututtuka ne masu hadarin gaske da ya kamata mutun ya rika taka tsantsan da su.
To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar dan Zango shi kuma yace to cutar kenda da hangun mun santa da saurin kisa.
Sai Yusuf Liman Sansan inda yace yau da gobe kenda mugun ciwo ne, Allah ya kare yaran mu daga ita.
To sai kuma Sanusi Ishaq Adam Tiwada shi kuma yace yau da gobe muna dadda akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani game da waɗannan cututtuka.
Sai Lawali Manchester Kamba inda yace to ciwon hangun yayi kama da ciwon daji irin mai kumbura fuska da kuma makogaro, yafi kama kananan yara. Ita kuma kenda tafi kama kananan yara, Allah ya sa mu dace, amin.
To sai kuma amsar Ado Salati Goma ga Annabi Rijau shi kuma yace yau da gobe ai har in mutu bazan taɓa manta da illar da cutar kenda ta yi mini ba, domin ita ce ta zama sillar rasuwar wani dan uwana. Ya Allah ka kawar mana da cutar kenda kamar yanda ka kawar mana da cutar kurkunu a doran ƙasa.
Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun daga birnin Tudu inda yace eh kenda wata cuta ce dake yawan faruwa lokacin zafi. Alamomin ta sun hada da fesowar kuraje a jikin majiyaci da zafin jiki da jan ido. Bata cika samun mutum fiye da sau daya ba. Cutar hangun kuma bani da masaniya akan ta, amma ina jin sunanta. A don haka zan dakatar da komai nawa da ƙarfe 4:30 don samun ilimi akan waɗannan cututtuka.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar domin jin ta bakin jama'a akan waɗannan cututtuka.
Sunana Adamu Suleiman Jakusko. Eh to kaman dai shi na kenda na sani, saboda mukan kai yara asibiti kuma ana yi musu, kuma sukan biyo ma mutane har gidajensu ana yi musu wa'annan rigakafin. Amma kaman shi wancan na hangum ni ban ma taba tunanin ana yin rigakafin shi ba, sabila da ko kwanakin baya haka da ya wuce akwai dan wani makoci na da ya samu wannan matsala na hangum din. To amma dai muka kai shi dai chemist nan kusa da mu, sai suka bashi wasu magunguna kuma da ya sha cikin yardan Allah, Allah ya sa ya samu lafiya. Amma ni ban taba sanin ma ana yin rigakafin hangun ba.
To a matsayin ku na iyaye, ya dace idan yaro bashi da lafiya a kai shi chemist?
Eh to ai chemist dama kaman wajen shan magani ne, kaman mataki ne na farko. Idan yaro bai da lafiya daga farko zaka kai shi chemist, watakila in ya duba ya gani zai iya ce maka to me yake damun shi da sauransu, dan idan ka je akwai dan abun da zasu dan gogoda mutane da sauransu kuma zasu gaya maka, zasu baka shawara. Idan na bada magani ne zasu iya ce maka to ga paracetamol ko kuma ga wani magani ka fara sha tukun. Daga nan idan baka samu lafiya ba zasu ce maka ka je asibiti.
To akwai cutar da ake kira rubella, wa wasu sukan kira ta waƙendar mutanen Germany, wato a turanci German measles. Ka san ita wannan cutar?
A gaskiya ban santa ba.
Sunana Halima Abdurrauf. Kin san rigakafin kenda, hangum da kuma rubella, wacce a turanci ake kira da MMR vaccine?
Eh na san shi kwarai, amma sabida ba yara gare ni ba zan iya cewa ga amfanin su sosai ba, sabida dai an san komai idan aka yi rigakafi yafi muhimmanci. Amma dai rigakafin ba wai na san shi sosai bane sabida ban da yara.
To wani jan hankali zaki akan ma muhimmancin rigakafi?
Rigakafi kowa ya sani abu ne dake da muhimmancin gaske, sabida idan aka yi rigakafi musamman wa yara zai hana su kamuwa da cututtuka masu saurin yaduwa. Misali sai kiga an haifi yaro idan ba a mishi rigakafin da ya kamata ba tun daga aka haife shi, wanda ake yi daga suna wata ɗaya zuwa shekara ɗaya da wata shida ko zuwa biyu, sai kiga yaran suna yawan ciwo saboda ba su yi rigakafin waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa ba. To akwai muhimmanci saboda zai kawar da abubuwa da dama, cututtuka da dama.
Sunana Hajiya Rabi. Kin san rigakafin kenda, hangum da kuma rubella, wanda a turanci ake kiranta MMR vaccine?
Sosai na san su saboda an ma yara na.
Dama shin kina bari ayi wa ƴaƴanki rigakafi ne ko kuma sai da kika nemi masaniya akan wannan rigakafin?
A'a, ban nemi masaniya ba, amma dai na sani saboda an haifi yara a gabana, kuma na gani, kuma na shaida, kuma nima da nazo ton ina yazo nima na ce to ya kamata a ma yara na saboda lafiyar su, saboda shi wannan rigakafi is very very important kai ma yaro a iya ilimin ka da kuma iya sanin ka da kuma ganin yanda ya faru da wasu.
Na'am. To kin taba ganin yaran da cutar rigakafin da ta kama su ko ta musu wani wani illa?
Gaskiya na gani kuma ban ji da dadi ba saboda iyayensa sun sha wahala kuma duk barin aje ayi rigakafin ne dai ya kawo haka.
Wani jan hankali zaki wa ƴan uwa mata domin ganin suna yadda dan ba kowa bane yake da wannan shiga ya yadda ko kuma wani lokacin tunda rigakafin yara sai kiga an fara daga wata 6 ko sati nawa sai kiga an gaji an daina zuwa wani jan hankali zaki wa mata.
A halin gaskiya zan ji hankalin mata waɗanda ba sa yin rigakafin nan su je su wasu kuma rashin ilimi ne kuma ya kamata kaman masu kiwon lafiya din ya zamana suna zuwa kaman suna kokari ba sa kokari ba suna bi gida wasu suna boye ƴaƴan su wasu suna cewa ba su da yara to yana da kyau iyaye su san muhimmancin wannan rigakafi saboda idan har kai saki ba a madanka ba to babban illa ce a gare ka abinda zaka kashe sai ka kashe ninkin ba ninkin in ma har an samu kan cuta.
Suna na Zainab Muhammad Bununu.
Shin kin san rigakafin nan da ake cewa MMR?
Kwarai da gaske na san shi kuma na san amfanin sa dan ina yi wa yara na wannan rigakafi domin akwai lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance yazo da karan kwana yarinyan tara su domin da kyandan yazo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai so shine ma sanadiyar mutuwan ta to baya ga haka sai yara na baya ko ina kokari ko wani irin rigakafi da ya kama ayi wa yara ina yin shi gaskiya yana da matukan amfani
tunda kin rasa yarinya ma sakamakon rashin yin rigakafin akwai wani dan wayar da kai da kike yin wa ɗan uwa mata domin ganin cewa sun bari an yi ma yaran su alluran rigakafi musamman ma na kyanda da wato hangum da kuma rubella
kwarai da gaske a koda yaushe musamman ma yanda tunda ya same ni musamman masu haihuwan fari wanda suke karkara kuma da wanda suke cikin gari to nakan wayar musu da kai da cewa akwai wani cututtuka da yake komo a yake zuwa ya samu yara daga baya dan haka su kokari su rigakafin ba wai zai hana bane amma in cutan zata zo da sauki kuma za a samu hanzarin magance ta amma idan cutan bata samu rigakafi ba to tana yin illa wa yara dan gaskiya yawanci kaman masu haihuwan fari sune suka samu suke da irin wannan sakacin amma kaman wanda ta saba haihuwa ta san kaidodin kuma tana bin shi yanda ya kamata domin nima illan da ya mun akan haihuwan fari ne amma daga baya da nazo na samu wayan kai ina cin moriyan abun sosai saboda haka a da din ma kuma akwai karancin wayar da kai din kuma da sha'ani na yaranta amma idan har aka tsaya aka wayar da kai aka nuna musu ga illansa kuma ga amfanin ga illan rashin yin rigakafi din sannan kuma ga amfanin sa so gaskiya kowa ba wanda zai haifi da yace ina so ya bar shi dan yazo ya wahala ko kuma ciwo ta kama dan yazo ma ya rasa shi gaskiya dan haka wannan rigakafi yana taimakawa sosai wa iyaye.
Sunana Isha Ibrahim Ganyama. Ina da masaniya akan cututtukan amma da ita rubella ban ma san ta ba sai da ita measles da hangum na san su muna bari ayi musu muna kai su immunization tun suna da ita measles a wata 9 kamar ake yin immunization dinta so da an musu yaran da muke da su ita rigakafin amfanin ta tana kariya kwayoyin cutar to in aka yi rigakafin koda ana yi a lokacin a cikin gari bai zama lalle yaro ya iya zama infected ba kuma sannan bai zama lalle in yayi ba ma zai iya yi amma kuma ba za ta zama severe kamar yanda sauran yaran da ba a rigakafi suke yi ba sun samu cutar.
Sunana Hanifa Muhammad. Ina da masaniya akan measles kanda kawai amma ni ban san ana yi wa hangon rigakafi ba da shi da rubella ban san ma su ana musu rigakafi ba a tunani na kawai dai na kanda ne ni ban san ana yi wa hangon wani rigakafi ba gaskiya ban ma san me ma'anar shi rubella din ba ni dai ana kai su asibiti tunda ana yi musu da jarire akwai wanda ake musu a hannu da cinya na san ana yi musu wa'annan.
Sunana Bikisi Ali Sango. To ina dai da masaniya akan rigakafi na cutar kanda da kuma shi kanshi hangon amma ba ni da masaniya akan rigakafin cutar rubella amma taba jin sunan ta ba yawanci dai akan kai su amma wasu iyayen kuma ba su cika kai iyayen su ba ya danganta da wayarwa da jama'a da ake yi kai akan wayannan cututtuka idan mutane sun samu sani kuma sun samu wayewa akan wannan cututtuka za ka ga suna rage wajen kai iyayen su asibiti akan a musu wannan rigakafi to akan samu illoli da dama gaskiya saboda shi yaro ko ince yara ƴaƴan kulawa ne sosai to mutakar ba a samu an kula da lafiyar su ba da tsaftace da komai su to dole za a samu illoli da yawa ita kyanda takan haifar da illoli kaga wani lokaci a ce ta ki fitowa ta koma ciki ta yi waye yaro har ya kan rasa ran shi da sauransu wani kuma za ka ga dalilin wannan ya bata mishi fuska har ya kaga girman shi wannan nan abun bai fita ba duk zaka ga akwai illoli wani ta kama mishi ido zaka ga ya samu matsalar rashin gani duk illoli ne wannan da yawa da suke haifarwa yara ta dalilin kyanda shi kuma kaman hangum din nan wani lokacin kaman akan dauke shi wajen rashin tsaftace ko kofin da zaka ba yaron ka ruwa ko kuma wani infection da ya taba yara amma dai gaskiya yin rigakafi wa yara yana da matakar muhimmanci
ina da masani akan rigakafin kyanda da kuma hangu amma bani da masani akan rubella saboda kusanci yawancin yankin nan babban da abin da ya fi damu mu kenan munin Najeriya ko in ce arewacin Najeriya inda muke mafi yawanci muna kaiwa wasu kuma ba sa kaiwa amma wanda suka fi kaiwa sun fi yawa a dai wannan yankin nan don mafi yawanci wanda ba a kai su rigakafin su ne suka sanar da mu ma cutar ita kanta da a ce su ma sun samu rigakafin ba lalle bane cutar ta fito da har za mu santa ma mu a gari wanda suke kai ƴaƴan su rigakafin mafi yawanci za a ga ƴaƴan su ba sa kamuwa da wannan cutar kuma cuta ce wanda idan yaro ya kamu da ita wani lokacin haifar da rai ake yi da shi saboda takan kai yaro ga halaka takan gurguntar da yaro takan nakasatar da shi wani lokacin yaro har ya iya ya daina magana wani lokacin yaro ka gan shi harshensa ya kare maganarsa ba ta fita wani ma ya daina ji kwata-kwata daga wannan rashin rigakafin na kyanda shi kuma hangun wani lokacin za ka ga hangun ya fito a jikin yaro wani lokacin sai ka ga ya zama TB tarin fuka kenan dan hangun ya fito yaran aka je aka yi test a asibiti sai ga an ga cewa yana da wannan tarin to Allah dai shi ke warakar da yara kuma shi ke kariyar su amma shi rigakafin yana da muhimmanci ga jikin yaran mu gabaki daya
sunana Wasil Muhammad Abubakar gaskiya ni ba mani da wani masani akan wata rigakafin wani cutar kyanda ko wani abu ne to da ya shafi mata ni na namiji na zan yi wani kadama tunda kula da lafiyar yara ai yana wajen mata ni na koyon an tambaye ka za a je ne kawai ka bada kunan ba tambaye ni ka ba shikenan ba me ya dame ni ni na ganin mutane dai zan je kawai an ce wannan ko wani zan ga mutum wani haba shi takumura an ce hangum ne ni wani wasu yin tunanin ma ko naushin shi aka yi yayin da wani ma koyon na gan shi zaka ga an ce wani aikin dace ta mai da shi gurgu ko ta rufe mishi ido da waye zan je ana fada amma tunda ban taba gani wani kusa da ni wannan abin ya same shi wani kawai na dawo abin kawai dai gashi nan kawai labari ita amma da gaskiya da ganzi na tunani ya kamata wata ir abu ne mai kyau tunda ga ana ta magana akan shi kuma ga wancan misalan da na gani daga zan zamto mutum mai kai yara na ana musu rigakafin da su kyan ya da hangum har da ma shi rubelan ma duk da ma ban taba jin shi ba sai yanzu
Dr. Abdulaziz Tijjani Baƙo dake nan Amurka. Barkanka da shigowa wannan zauren namu kuma wannan satin likita.
Yau tabarkanmu dai.
To, yau likita muna tattaunawa akan MMR vaccine wato mumps, measles, mumps and rubella wanda a Hausance zan kira shi kyanda, hangum da kuma zamu ce kyandan ɗan ƙasar Germany. Kyandan Turawa. To wani irin bayani zaka yi mana akan cututtukan da kuma muhimmancin rigakafin shi?
To farko dai shi ita cutar zamu fara da cutar ita measles cuta ce wacce take tana da matakar hatsari kuma tana samuwa a cikin mutane da yawa kuma tana da saurin yaduwa tana kashe mutane bila adadin akwai garuruwan da suka yi yaƙi ta suka yi kokarin ba da allurar rigakafi kuma su ya kasance an rage saboda samuwar allurar rigakafi mutane da suke mutuwa da kamuwa da cutar sun rabu sosai ita cutar kyanda ita ce measles ana kamuwa da ita ne ta hanyar wani yaro ko kuma wani mai cutar ko yaro ko babba ya kamu da cutar ya yi tari ko ya yi atishawa ko kuma watakila wani bangare na majina ya zubar a ƙasa wani ya taba ya saka shi ma a hancinsa ko a wani wannan ɗin shi misali a hancinsa ko wani abu bai sani ba sai ya mutum ya kama da wannan cutar waɗannan gaskiya su ne hanyoyin kamuwa da cutar kuma tana da saukin yaduwa dan kamar idan mutum ba ya masa allurar rigakafi yaro ba ya masa allurar rigakafi ba idan da akwai mai cutar idan yara a cikin yara goma watakila za ka samu guda tara gaba ɗaya da sun kamu da cutar saboda ba su da allurar rigakafi saboda allurar rigakafin tana da muhimmanci
to muna jinka
alamunta kuma shine zazzabi ne yake farawa da kuma kaman kuraje a baki da kuraje a jiki sassan jiki duka waɗannan alamunta ne da suke nuna sannan kuma da ciwon ido da kuma kaman mura da tari da sauransu duka waɗannan alamunta ne ba wani magani guda ɗaya da zaka ce wannan maganin rubella ne ko kuma maganin kai kanda ne sai dai idan mutum ya kama aje asibiti a duba a bashi wasu magunguna da vitamin A da sauransu hanyar kare ta kuma mafi girma shine a dage akan hanyar gage akan yin rigakafin cutar
wato rigakafin allura kenan da aka yi
allura rigakafi kwarai da gaske ita kuma cutar mumps ita kuma ita ma kusan hanyar yaduwar ta ɗaya ne amma ita bambancin ta shine tana kama kaman haɓar wuraren haɓar mutum abinda ake kira salivary gland sune abubuwan da suke musamman parotid gland abubuwan da suke haɗa yawu so wannan abubuwan za ka ga fuskar mutum ta kumbura gefen fuskar sa ka haɓa shi ta kumbura to shi alamunta kenan sannan kuma takan dan taɓa ƴaƴan maraina wani zubin da hatta kai ga watakila mutum ya musamman maza su rasa ba za su yi haihuwa ba da sauransu sai kuma ita cutar rubella yawanci gaskiya a cikin garuruwan turawa ta fi faruwa ita ma dai kaman wannan da mutum za ki ga tana akwai zazzabi din akwai kuma kuraje a jiki da sauransu.
Wato akwai bambanci kenan tsakanin shimizus da kuma rubella wato kyanda da muka sani da kuma kyandan turawa akwai bambanci.
Gaskiya akwai bambanci saboda ai ta wannan an fi samun ta a garuruwan turawa da wahala ta ganta a garuruwan ana samun ta a garuruwan da ya irin misali amma da wahala ganta a garuruwan Afirka an fi samun ta irin garuruwan turawa amma bambancin su zaki ga ba wani wannan bane ba shi ma dai da akwai zazzabi din akwai ciwon makogaro maybe da tari din da kuma su ma ainihin me ake ce mashi mai kuraje a jiki.
To likita ina kuma so in tambaye ka shin akwai shekarun da idan mutum ya wuce ba zai iya daukan alluran rigakafin ba?
Saboda ai ko da yaushe mutum zai iya kamuwa da cutar misali yara da manya kowa zai iya kamuwa da cutar idan ba a yi masa allurar rigakafi ba kuma cutar ta fi illa ga waɗanda suke misali 'yan ƙasa da shekara 5 da kuma waɗanda suke sun wuce shekara 30 idan ta kama su ta ne masu babbar illa waɗannan mutanen kamar yadda mu mutane yawanci muke tsammani kamar cutar yara ce amma waɗanda ba a yi masa allurar rigakafi ba suna yara kuma ba su da wani minitin to su ma suna da wannan da za su iya kamuwa da cutar.
To likita yanzu mun samu kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Da wa muke magana?
Wa alaikum salam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To da wa muke magana?
To alhamdulillah kuna tare da Garba Sale ne likita radio daga garin Agwa Bundo man jihar Nasarawa.
To Malam Garba ga likita nan menene tambayar
ka? To madalla to ina yi wa likita fatan alheri.
Nagode.
To madalla to anan tambayar da nake so in yi wa likita shine mu nan gaskiya ba shakka yanayin zafi yakan kawo ainihin ciwon kyanda shine ake kira bakon doro a Hausa ko
yanzu na ga kamar haka
yawa to to na biyu kuma ciwon hangum din nan da ya masu yawa yana daga jikin wuya ne zuwa kai yake fita to don Allah shin likita ya zamu yi mu samu ainihin rigakafi na farko don karewa daga neman ainihin magani a wannan cutar don mafi yawa yakan kama yara ne kwarai da gaske akwai wani mataki da zamu dauka na rigakafi na gida kafin a je asibiti. Nagode Allah ya saka mu da alheri da fatan za a tashi lafiya.
Yara idan aka dauki nauyin aka yi musu allurar rigakafi tun suna yara yawanci ana ba da shawarar a fara allurar rigakafin daga wata 6 wani zuwa su garuruwan kuma za a wasu kasashen kuma daga wata 9 ne wasu daga wata 12 so idan aka yi wannan allurar rigakafin ta farko za a kare yin ta biyu kaman bayan wata 1 bayan an yi ta farko to wannan shine sahihiyar hanyar kare kai daga wannan cutar domin idan ta riga ta faru lalle kokari za a yi a kai yaro asibiti da wuri saboda a san magungunan da za a bashi lokacin da yake gida a yi kokari bashi ya sha ruwa sosai a kare shi daga sauran abubuwa da zai yi masa cuta ko cin abu mara kyau da sauransu amma da shi ne muhimmanci.
To likita ga kira nan na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger. Salamu alaikum. To kaman kira daga Niger ya tsinke. To masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 26255. To ga wani kira nan daga Kano, wa muke da shi daga Kano? To madalla, likita na sauraron ka. Me tambayan ka ga likita?
Yawa tambaya na shi ne, yawanci wannan kyandan ana yin rigakafi amma wani lokacin kuma yakan kara kama yara daga baya, ko me yake haddasa haka?
Allurar rigakafin su biyu ya kamata a yi. Akwai wasu yara waɗanda idan an yi musu allurar rigakafi ta farko ta su iya kamuwa da cutar duk da an yi na farko, amma idan aka yi na biyun mafi yawanci idan an yi kusan dukkan waɗanda suka yi samu aka yi musu biyu ba za su kamu da wannan cutar ba.
To da fatan wannan ya ansa tambayar wanda ya kira mu daga Kano. To ga wani waya kuma na shigowa daga Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Ina magana da injiniyar Hambochi.
To malam injiniya, muna jin ka, ga ka ga likita, menene tambayar ka?
Yawwa, tambaya na shi ne, ina da yara guda biyu wanda sun shekara kuma ban kamu na jaka musu wannan rigakafin ba. Yanzu ina da halin da zan jiya musu rigakafin ko kuwa?
Sosai mako ya kamata lalle ka kai saye musu rigakafin, babu makara a cikin wannan, ko kai ma misali idan ka bincika ka ga ba a yi maka allurar rigakafin ba za ka iya zuwa a yi maka.
To likita, mun samu wani kira daga jihar Jos. Salamu alaikum, da wa muke magana? To mun rasa wanda ya kira daga jihar Jos. Likita, ni tambaya ta a nan ita ce, idan kamar aka yi wa yaro allurar rigakafi kamar sau biyu ta isa, ko kuwa akwai lokaci da ya kamata, ko duk shekara biyu ne ko ɗaya da ya kamata a dinga yin ta?
Gaskiya in dai aka yi wannan sau biyun, dukkan mafiya yawanci mutum zai samu cikakken kariya daga cutar, ba a buƙatar ta uku. Bincike da nuna cewa yin ta uku yana da mahimmanci ba, kuma bincike ya nuna cewa idan mutum ya samu wannan garkuwar ta jiki, yawanci har tsawon rayuwar shi zai ci gaba da samun wannan garkuwar.
To ga wani waya nan daga Katsina, ina ga dai shi ne wayar mu na ƙarshe a yau. Wa muke da shi daga jihar Katsina?
Kowar ne daga nan cikin garin Katsina.
To likita, na jin ka.
Hello?
Muna jin ka.
Yana idan lokacin zafi ya zo, cutar tana abin ganin tana fake a ruwa ne?
Likita, ina ga yana so ya ce idan lokacin zafi ya zo, shi cutar tana daɗa bazuwa a wannan lokacin ne koko a koda yaushe?
Ai, ko da yaushe cutar za ta iya yaduwa, kawai abin da ya kiranganta shi ne yaya yanayin rayuwar mutane take. Idan ana cakuɗuwa a lokaci mai yawa, musamman tun da lokacin zafi din ko sanyi, haka za ki ga irin wannan, idan ana cakuɗuwa a wuri ɗaya zai janyo adadin yawan masu cutar ya ƙaru.
To likita, sannan ni ina da wani tambaya guda ɗaya. Akwai illolin daban-daban ne idan cutar ya kama yara ko in ya kama manya, ko illar ɗaya ce?
Kamar yadda na faɗa, na ce a kowanne illolin iri ɗaya ne, amma kuma misali kamar waɗanda suke ƙasa da shekara biyar, illar ta fi yawa a kan su, sun fi samun kamar long term complications. Sai kuma kamar waɗanda suke manya sosai, za ki ga su ma idan ta kama su da ƙarfi take kama su sosai.
To mun gode ƙwarai da gaske likita, lokaci ya yi yanzu da mai sallama da masu sauraro. Sai kuma idan mun sake gayyato ka, mun gode ƙwarai da gaske. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Bonsa Tufa da injiniyan mu na yau Mr. Peter Handley, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zara Aminu Fage, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.